الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 30 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 5 ga watan 11 shekarar ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah bale fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
menene hukuncin menene matsayin auren mutum da yake cewa mata shi ta sami miji ke da ke auren ko ke ce ta mai da mutumin shi
wai menene matsayin mai gidan da in sun samu hayaniya da iyalinsa sai ya ce da ita in kin samu miji ki aure wannan kalima kinaya ce kuma ba ta daukan wata ma'ana in ban da saki saboda daman shi saki yana kasancewa ta hanya daya zuwa biyu hanya ta farko shine mutum yayi amfani da lafazin da baya kunsar mu kowace ma'ana in ba saki ba kamar yadda zai fada ga matarsa ya ce anti qalikun ko ya ce dallaftuki ko sarahatuki da abin da yake kama da haka kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi a can cikin suratul baqara wa idza qallaqtumun nisaa fa balagana ajruhunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf abu na biyu shine kinaya to ita kinaya ta kasu kashi biyu akwai kinayar da a zahiri ba ta kunsar kowace ma'ana in ba ma'anar saki ba akwai kuma kinayar da sai an tambayi mutum me kake nihi idan ya ce saki yake nihi to saki ya tabbata in ya ce kuma baya nihin saki kuma ba saki ba to maganar cewa in kin samu mijinki aure wannan kinaya ce ta saki kuma ba ta daukan wata ma'ana in ba ma'anar saki ba saboda ai abu ne sananne a shar'ance duk macen da take da miji to haramun ne a daura mata wani aure domin aure kan aure haramun ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a can cikin suratul nisa tun daga fadar sa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم الآية الشاهد والمحصنات من النساء ma'anar al-muhsanat anan an-nisa'ul mutazawwijat ubangiji ta'ala yace an haramta muku auren mata waɗanda suke masu miji to kaga anan da yace mata in kin samu miji ki aure to ina nihin ya sake ta an gane ko dan haka duk wanda ya furta wannan kalima ga matarsa to ta saku sai dai a ci gaba da lissafi kamar yadda wata yaluwa su da yawa sukan samu wannan matsala da shi mijin daga an yi abu kaɗan sai ce in kin samu miji ki aure ya mata ya wuce a lissafa kuma yanzu ya mata saki ya kai kusan biyu ya tabbata cewa babu aure tsakaninsu kuma ita ta yi tambaya akan wannan an tabbatar mata wani wakili daga wajen mahaifanta ya zo ya yi tambaya an tabbatar masa amma shi kenan kawai din dai wai ana son su ci gaba da zama shi kenan suka tirsasa kawai wai dole ta zauna ai ya ce wai shi ba saki ba yake ni to wannan kalmar me take ni je ki gidanku ita ce kinaya wanda tana iya daukan saki tana iya daukan ma'anar ba saki ba in ka ce kana nihi da saki da kace da ita je ki gidanku to wannan sai ya zama saki in kuma kace ba saki ba kake nihi kuma baya zama saki kamar yadda lokacin da Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura masa kamar yadda aka tura ma Hilal ibn Umayya da shi da Murara ibn Rabi cewa su kaurace ma iyalinsu lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu takunkumi na musamman aka kaurace musu hatta da sallama ba a yi musu a sababin laifinsu na rashin halartar yakin Tabuka ba tare da wani uzuri ba to shine a lokacin nan yace a je a tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihi ne cewa mu rabu da iyalin namu maza Allah ya ce a ni dai an ce da ni in ce da ku ku kaurace musu a lokacin nan Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin yana cikin sahihai sai ya faɗa ga matarsa sai ya ce ilhaqi bi ahliki ma'ana jiki gidanku me yake nihi da jiki gidanku je kiki zauna mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarin lokacin da aka yaye musu wannan takunkumi kuma ya dawo da iyalinsa kaga anan je ki gidanku in ba ka nihin saki ba saki bane kuma haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata kamar yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari ita ce ake kira ibnatul jawl wadda lokacin da aka shigo da ita dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai kusance ta zai dafa ta sai ta ce masa a'udzubillahi minka manzon Allah yace tabbas fa kin nemi tsari da ubangijin da ya cancanta ya zama wajibi a baki kariya manzon Allah sai yace ilhaqi bi ahliki je ki gidanku manzon Allah me yake nihi da je ki gidanku yana nihin ya sake ta don haka amma kinayar cewa in kin samu miji ki aure maganar in kin samu miji ki aure wannan kalima ce wadda ba ta daukan wata ma'ana in banda saki saboda abu ne sananne a shari'ance duk mutum da take da miji haramun ne a daura mata aure da wani kamar yadda yace wal muhsanatu minan nisa'i an haramta muku auren mata waɗanda suke masu miji Na'am. Wai tsakanin khutba ta farko da ta biyu an ce ana yin addu'a. Kuma me kace? To kace an ce ana yin addu'a. shi yin addu'a tsakanin khutba ta farko da ta biyu yana daga cikin bid'o'in sallar Juma'a, kamar yadda wani malamin mu Anis ya wallafa wani littafi, wata risala wadda ya tattaro dukkan wasu bid'o'i waɗanda suka kunshi wato sallar Juma'a da abin da ya shafe ta, wanda babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa wannan mahalli addu'a ake, wanda suke ganin ana iya yin addu'a sun dauki cewa ita wannan sa'a ta samun karbuwar addu'a a ranar Juma'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa wa fihi sa'a, a ranar Juma'a akwai wata sa'a, la yuwafiquha abdu muslim, bawa muslimi bai taba dacewa da wannan sa'a, yana sallah yana addu'a face sai Allah ya karba addu'arsa. To akan wannan magana game da ita wannan sa'a a wani lokaci take, kusan sama da fada 40 ke akwai ta magabata, maganganu kusan 40, magana mafi rinjaye ita wannan sa'a daga bayan la'asar zuwa faduwar rana ake samun ta, kamar yadda hadisi yake cikin Al-Muwatta ta al-Imam Malik. An gane ku, shi wannan dan zama da limami yake tsakanin khutba ta farko da ta biyu zamani na hutu, domin ya dan lumfasa ya dan samu nishadi da kuzari domin fara khutba ta biyu, dan haka a wannan tsugunni da limami yayi domin ya huta zance ma ya halatta kama wani zanciya ne. An gane ku, dan haka dai baya dacewa daga hannu da yin addu'a tsakanin khutba ta farko da ta biyu, wannan yana daga cikin bid'o'in sallar Juma'a. Wai dangane da shafa turare, turaren da ake jin kanshinsa daga nesa, shin hanin ya keɓanta ne da matar aure banda budurwa ko kuwa ya haɗa su? Hanin ya haɗa su gaba ɗaya, ba bambanci tsakanin macen aure da wanda take budurwa. Haramun ne ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta shafa turare, ta fito ta butiti turaren da ake jin kanshin shi daga nesa, haramun ne, saboda wannan kira ne zuwa ga aikin alfasha. An gane ku, shi ku kafaci wanda take ta fitina, duk wani abu wanda zai janyo fitina to shari'a ta yi kokarin tushe kafar, dan haka yana daga cikin sharadin fitar mace mumina in za ta fita kar ta shafa turare, turaren da ake jin kanshin shi daga nesa, kamar yadda sunna ta bayyana mana turaren mace launin sa yake bayyana amma kanshin sa yake kuya, shi ko na namiji kanshin shi yake bayyana launin shi kuma ya kuya. Shi yasa a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mata izinin zuwa masallaci domin sallah ta jama'a yake cewa idza shahidat ihdakunna lisha'a fala tamassanna qiba, idan dayar ku zata halarci sallah, maza Allah ya ce kada ta shafa turare. Kaga wannan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shafa turare ga mace mumina yana daga cikin bayyanar da ado wanda Allah ya haramta mata, warai kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, Ubangiji ta'ala ya ce sai dai ga mazajensu, don haka baya halatta mace mumina wato ta shafa turare, ta fito ta butiti, sawa'an mai aure ko wanda take mara aure, haramu ne. Wai dalilin da yake nuna cewa wai jinjiri in aka haife shi yakan zo da mi? wai hannun shi a jinge cewa wai alkawari ne, ko hannun shi a bude yazo alkawarin da mai yana kan shi. Kafin mu zo duniya kowa sai da ya dauko wannan alkawari tun yana tsatsan mahaifinsa na farko shine Annabi Adam, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zazzage daga tsatsan Annabi Adam iya abinda zai haifa na zuri'arsa gaba ɗaya har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya karɓi alkawari daga gunmu ya ce alastu bi rabbikum, shin ba ni ba ne Ubangijinku mahaliccinku wanda ya cancanta ku kaɗaita shi da bauta? Alu bala shahidina, gaba ɗayan ‘ya’yan Adam har zuwa kiyama muka ce shahidina, muka ce ƙwarai da gaske ya Ubangijinmu mun shaida mun tabbatar kai ne mahaliccinmu, kai ne abun bautarmu, ba mu da wani abun bauta in ban da kai. Ubangiji ta'ala ya ce to min karɓi wannan alkawali daga gunku, an ta kulu yawmal kiyamati inna kunna an haza gafile, dan kar a wayi gari kiyama ku samu ta cewa ku kafa mana hujja ku ce ai mu mun kasance maraukana game da wannan alkawali ba mu san da shi ba. Aw ta kulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'di, ko kuma ku faɗa domin kafa mana hujja ku ce wai ai uwayenmu waɗanda suke gabaninmu su ne suka yi shirka, mu mun kasance ‘ya’ya ne waɗanda muka biyo bayansu. A fatuhuli kuna bi ma fa’adal mu’minu, ya Ubangijinmu yanzu ka hallakar da mu a sababin abin da maɓarnata suka wato aikata. To don haka kasancewar shi zawwa jinjiri hannun shi a jimke, wannan ɗabi'a ce da al'ada, yadda Allah ya ɗabi'antar da bayinsa ma'ana idan za su zo duniya, amma ba wani nassi ba ne ba wanda yake nuna cewa in ya zo hannun shi a jimke wai yana nuna cewa ya karɓi wannan alkawali. An gane ko? Ko a buɗe hannun shi ya zo wannan alkawali yana kai shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jizya wal muwada'a, kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 21, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na jefa gawawwakin mushrikai a cikin wata tsohuwar rijiya wadda ke hilin Badar, bayan an gama yakin Badar da kusan kwana uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka ringa janyo gawawwakin wato jigajigan kafiran Makka waɗanda suke hana ruwa gudu, wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ƙudurarsa ya girbe su a yakin Badar, kamar yadda ya faɗa sayuhu zamul jam'u wa yulunad dubur bal sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. An gane ko? Kamar yadda suke nuna cewa su ai su ne kasaitattu, su ne waɗanda suke masu daraja, su ne waɗanda suke jama'a, waɗanda suke masu taimaka ma juna. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. To a yakin Badar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya girbe su kamar yadda dama alkawari ne ya ma manzansa. To bayan an gama yakin Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka ringa janyo gawawwakin su waɗannan manyan kafirai na Qurayshawa, manzon Allah yasa aka ringa jefa gawawwakin cikin wata rijiya a nan filin Badar. Shine yace wala yu'khazu lahum thamanun, kuma ba a karɓar kuɗi daga gunsu domin wai su yi belin gawawwakin su, kamar yadda wannan baya cikin nassin hadisin malin ya hararo wani hadisi ne na ghazwatul khandaq, wanda lokacin da wato wani daga cikin kafiran Qurayshawa wato yayi kokarin ƙetara wato wannan rami na khandaq da aka yi, bayan ya ƙetara aka gama da shi, to a lokacin nan su mushrikai sai suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar musu da gawar wannan dan uwa nasu, shine Nawfal ibn Abdullah ibn al-Mughira. Nawfal ibn Abdullah ibn al-Mughira, manzon Allah ya yi karba, ya kisa, ya sayar musu. to shine anan mallan yace wala yu'khadhu lahum samanun yace ba a karbar kudi wato domin belin gawawakin sa haka manzon Allah yasa aka jeyo gawawakin aka jefa su a cikin rijiya to shine mallan yazo mana da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda a karkashin baba yake bada labarin cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sajidun wa haulahu nasu min quraishi min al mushrikina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mai sujada a nan gindin Ka'aba a gefin sa wato akwai wasu jama'a daga cikin kafiran Qurayshawa iz ja'ahu uqbatu ibn abi mu'ayy bi salat jazurin wa qadhafahu ala dhahri nabi sallallahu alayhi wa sallam sai uqba ibn abi mu'ayy ya zoma manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam bi salat jazurin wato da mahaifa tara kuni mahaifa tara kuni idan aka ce sala ita ce rigar mahaifa wanda kenan in dabba ta aihu to wannan mahaifar rigar da da yake zawa a cikin ta to sukan kai siyar da ta to wannan mahaifar ita ce ya dauko shi Uqba ibn Abi Mu'ayy tara kuni yazo ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayansa a lokacin nan goshin sa yana kasa yana mai sujada ga ubangijin sa falam yarfa ra'sahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi daga kansa ba ya ci gaba da sallar shi wanda wannan yana nuna mana cewa in kana cikin sallah najasa ta zubun maka to zaka ci gaba da sallah ba maganar yankewa inda a ce wato yankewa ake da tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke sallah amma manzo Allah bai yanke sallah ba ya ci gaba da sallar shi dan haka maganar cewa in kana cikin sallah aka watso ma najasa to sallah ta baci dole ka yanke wannan yana buƙatar wani dalili hatta ja'at Fatimatu alaiha salamu har aka kai lokacin da ƴar sa Fatima Allah ya kara mata yadda ta samu labarin ga ta'addancin da aka aikata game da mahaifinta Fatima Allah ya kara mata yadda ta zo da maza fa akazat min zaharihi ta dauke wannan mahaifa daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada at alaman sana'a zalika ta yi mummunar addu'a ga wanda ya masa wannan wulakanci kamar yadda yake cikin wata riwaya ta ringa la'antar su tana fada musu bakaken maganganu فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya gama sallah ya fuskanci Ka'aba ya daga hannuwansa kamar yadda yake cikin wata riwaya mazan Allah ya ringa musu mummunar addu'a yana maimaitawa yana cewa Allahumma alaykal mala'a min quraish yace ya Allah na hada ka da wannan jama'a ta kafiran quraishawa Allahumma alayka aba jahl ibn hisham ya Allah na hada ka da Abu Jahal wato dan Hisham wa Utba ibn Rabi'a wa Shayba ibn Rabi'a ya Allah na hada ka da Utba wato dan Rabi'a da dan uwansa Shayba shi ma dan Rabi'a wa Uqba ibn Abi Mu'ayy da Uqba ibn Abi Mu'ayy wanda ya jikunci wannan ta'addanci wa Umayya ibn Khalaf aw Ubayy ibn Khalaf da Umayya dan Khalaf ko kuma Ubay ibn Khalaf wanda hukunto ne aka samu na marwayci Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace falaqad ra'aytuhum qutilu yawm badr yace wallahi wadannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu wannan mummunar addu'a yace gaba ɗayan su naga an kashe su wato a ranar yakin Badar fa ulqu fi bi'rin aka jefa gawawakin su gaba ɗaya cikin wata rijiya tsohuwar rijiya ita ce kalib a larabci kenan in aka ce kalib tsohuwar rijiya ghaira umayya aw ubay amma banda Umayya ibn Khalaf ko kuma Ubay ibn Khalaf, me yasa shi ba a jefa gawarsa ba? Shine Ibn Mas'ud yace fa innahu kana rajulan dhakman, ya kasance mutum ne wanda yake jika-jika, ma'ana mutum ne mai babban jiki. Falamma jarruhu, lokacin da sahabbai suka ringa janyo gawar shi shima domin su kai su jefa, taqabba'at awsaluhu qabla an yulqa fi bi'i, wato gabban shi sai suka ringa ciccirewa kafin a kai shi rijiyar a jefa. Sababin ciccirewar gabban shi shi yasa suka bar shi, dan kar abin ya zamanto musula. An gane ko? Shi ko yin musula haramun ne, ma'ana ciccira gawa bayan an kashe mutum wannan haramun ne, ko da arni ne. To kasancewar gabban suna ciccirewa sai suka kyale shi, ba su ja suka kai suka jefa suka hada shi da ƴan uwan shi kafirai. To dan haka a takaice dai, kamar yadda bayani ya gabata, wannan dalili ne wanda ke nuna cewa ba laifi kenan irin gawawwakin waɗanda suke arna a hada su a jefa su wani rami, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kuma ba maganar ko sun nema su fanshi gawawwakin su, wato a karɓi wani abu a basu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karɓa ba lokacin da su a yakin Khandaq suka nemi cewa su yi belin gawar Naufal, wato Ibnu Abdullahi Ibnu Mughira, cewa za su biya kuɗi, kuma kuɗin da suka yi alkawari kuɗi ne mai yawa, wajen dinari 10,000 suka ce za su bada, kawai a ba su gawar ɗan uwansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hajata lana bi samanihi wala jasadihi, ba mu da buƙatar wani gangan jikin shi, ba wani amfani ba za mu yi, kuma kuɗin da kuka ce za ku bada, manzon Allah ya ce ba mu da buƙatar su. Shi ne malam ya hararo wancan hadisi kenan ya yi tarjama wato akan wannan babi. Za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, باب اسم الغادر للبر والفاجر. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن سليمان الأعمش عن أبي وائل هو شقيق ابن عبد الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وعن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس هو ابن مالك أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينسب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد هو بن درهم عن أيوب هو بن أبي تميمة السختياني عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينسب يوم القيامة بغدرته. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن مجاهد هو ابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة wa innahu lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar wa lam yahilla li illa sa'atun min nahar wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmi alqiyama la yu'adu shawkuhu wa la yunafaru sayduhu wa la yaltaqidu luqatatuhu illa man arrafaha wa la yuqtala khalah fa qala al-abbas ya'ni ammu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya rasul allah illa al-izkhir fa innahu liqaynihim wa li buyutihim qala illa al-izkhir Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na girman laifi na mayaudari wanda yayi yaudara lilbarri wato ga mutumin kwarai au walfajir wato da mutumin banza sawa'an mutumin kwarai ne ya yaudari mutumin kwarai ko kuma mutumin kwarai ne ya yaudari mutumin banza ko kuma mutumin banza ne ya yaudari mutumin kwarai ko kuma mutumin banza ne ya yaudari mutumin banza gabaɗaya kowanne daga cikin laifin sa laifi ne mai girma kenan sawa'an shi wanda ya yaudara mutumin kwarai ne ko lalatacci shi mutumin kwarai dan uwansa ne mutumin kwarai ya yaudara ko mutumin banza ne ya yaudara ko kuma shi mai yaudarin wani lalatacce ne ya yaudari mutumin kwarai ko kuma ya yaudari wani lalatacce kwatancin su shine anan kenan ma da yayi babu shine yace babu ismil ghadiri lilbarri kenan min barrin lilbarri ko kuma lilghadir sai yace walfajir haka nan ga wanda yake wato mutumin banza in aka ce alfajir shine lalatacce mutumin banza wanda kalmar an ciro ta ne daga alfujur alfujur shine mujawazatul haddi wuce iyaka to shine anan malam yazo da hadisin wato abdullahi dan mas'ud da shi da anas dan malik Allah ikara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa li kulli ghadiri liwa'un yawmal qiyama manzon Allah yace na ga dukkan mayaudari wata tuta ta musamman a ranar kiyama qala ahaduhuma dai daga cikin marwaitan kenan imma Abdullahi dan Mas'ud ko shi Anas dan Malik dai daga cikin su ya fada yace yunsab za a kafa masa wannan tuta shi mai yaudari a ranar kiyama a ina za a kafa masa kamar yadda yazo a cikin wata riwaya ingantacciya manzon Allah yace yunsabu lahu inda ustihi agun addibran shi anan za a kafa masa wannan tuta an mu'amalance shi da kishiyar abin da ya aikata saboda kasancewar abu ne sananne a cikin larabawa tun a jahiliya duk wanda ya yaudara to suka mu kafa masa bakar tuta an gane ko bakin dirafu ake kafa masa kowa ya san cewa mai yaudari ne in kwamitin ya cika alkawari farar tuta suke kafa masa wanda daman ita tuta alama ce wanda ake yin ta dan a gano abu a gane mutum shi yasa in an fita fagen daga inda kaga tutar yaki to anan shugaba yake shi yasa ake kiranta alam an gane ko alam ai alama ce wanda take nuna cewa jagoran tawagar yakin ga inda yake kuma akan kiraye ta da alliwa saboda kasancewar duk inda tuta take to tana da wata sanda da ake kafa mata wanda a jikin sandar take lauyewa shi yasa ake kiranta alliwa kuma ita ce ake kiranta raya kamar yadda dai babi na musamman ya gabata a cikin kitabul jihad to kaga al'adar ita tuta a ina aka santa a wurin kai ake kafa ta haka a daga ta ita tuta wanda mutane sukan hango to anan shi mayaudari a ranar kiyama Ubangiji ta'ala yakan sa a kafa masa tutar shi ta yaudara a gun addubiran shi ka san su al'adar mutane in suka ga sabanin abin da suka sani kowa ya kore ido ya kalla kenan dan kowa ya ganshi ya tabbatar da cewa mayaudari ne a filin kiyama abun addubiran shi nan za a kafa masa tuta wal iyazu billahi shine yace li kulli ghadir naga dukkan mayaudari lafazin ghadir ismu fa'il ne min al ghadri idan aka ce al ghadru kamar yadda bayani ya gabata wato shine kenan izharu amrin wa idmaru khilafi izharu amri bayyanar da wani lamari wa idmaru khilafihi tare da koye sabanin shi a zahiri ka bayyanar da wani al'amari amma a zuciyarka kuma sabanin shi ne wannan ka koye wanda sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa a can cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una allaha wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun Ubangiji ta'ala yace daga cikin mutane akwai wanda ke fada da baka cewa wai mun yi imani da Allah mun yi imani da yinin karshe shine alkiyama Ubangiji ta'ala yace wa ma hum bimu'minina a haƙiƙa ku ba mu'minai bane sun yi haka ne yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wai su suna ganin cewa in sun yi haka sun yaudari Allah kuma sun yaudari waɗanda suka yi imani da shi Ubangiji ta'ala yace wa ma yakhda'una ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum face kawunan su wa ma yash'uruna kuma ba su san da cewa ukubar yaudarar su za ta dawo kansu tun daga nan duniya kafin makomarsu lahira kaga in aka ce yaudara kenan izharu amri bayyanar da wani lamari wa idmaru khilafihi tare da koye sabanin shi a zuciya mutun ya nuna maka da baka cewa kaza ne amma kuma a zuciyar shi sabanin haka ne to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ghadir yace naga dukkan mayaudari liwa'un wata tuta ta musamman yawmal qiyama a ranar qiyama qala ahaduhuma dai daga cikin marwayatan yace yunsabu ai za a kafa masa wannan tuta a ina za a kafa ta kamar yadda wata riwaya ta zo inda ustihi kenan agun addubiran shi anan za a kafa masa kuma bayan an kafa masa sai an fada ga jama'a taron alkiyama kowa ya ji za a ce hadhihi gadratu fulani ibn fulan wannan ita ce yaudara ta wani dan wani wanda wannan yana tabbatar da cewa a ranar kiyama kowa za a kiraye shi wato da sunan shi da sunan mahaifinsa an gane ko hadhihi gadratu fulani ibn fulan wannan yaudara ce ta wani dan wani shine yace wa qala al-akhir dai daga cikin marwayatan yace yura yace za a ringa ganin wannan tuta tashi shi mai yaudari a ina za a ganta a gun addubran sa an kafa masa yawmal qiyama yu'rafu bihi ta hanyar nan za a gane shi a san cewa ga laifin sa a rayuwarsa ta duniya a shi mai yaudari ne ta nan kowa zai gane shi ya tabbatar da cewa mai yaudari ne wannan kuwa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya ƙara kaskanta ya ƙara kunyata ake kafa masa wannan tuta kowa ya san cewa mai yaudari ne kuma agun addubiran shi wanda wannan hadisi ko kafin bayani akan shi sannan riwaya ta biyu hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada li kulli gadirin liwa'un yunsabu yawmal qiyamati bi gadirati naga dukkan mayaudari wata tuta ta musamman da ake kafa masa a ranar kiyama bi gadiratihi wato da gwalgwadon kenan yaudaran shi, gwalgwadon yaudaran shi a gane ko gwalgwadon tutar da za a kafa masa. Wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa yaudara laifi ne wanda yake mai girma, musamman yaudara in ta kasance daga wanda yake shugaba, wani ya zubi Allah ta fi muni shugaba ne ya yaudari talakawansa. Mi yasa? Saboda laifin wannan yaudara yakan haɗa jama'a masu yawa, Allah kaɗai ya san adadinsu. Shi ne lokacin da shugaba zai zo ya ringa ma talakawan shi alkawali, zan muku kaza, zan muku kaza, ya faɗa da baka amma a zuciyar shi ba haka bane, ko kuma zan muku kaza, kowa zai ji daɗi, sai na muku kaza, sai na ki bunƙasa bangare kaza, na bunƙasa bangare kaza, duk abubuwa ya zo yana ma mutane alkawali, kuma sannan ya yaudare su. To wannan yaudara ta shugaba ta fi komai muni a ranar kiyama. Me yasa? Saboda shi shugaba menene zai kai ka ringa ba mutane yaudara? Ba sai ka ma mutane ƙarya ba, shugabancin nan Allah ne yake bada shi. Kuma abubuwan nan da kake faɗa cika su ba wani abu bane ba wanda yake mai wahala, akwai halin cikawar, amma sai a zo a yaudari mutane, a yi ta musu zance na banza, musamman a irin wannan lokaci namu na siyasa. Wani shugaban in ya zo ya zana muku mai neman shugabancin, ya zana muku abubuwan da zai muku, sai ku yi tsammanin cewa kamar wata aljanna ce za a saka ku, ko da wahala sai ku ji cewa gaba ɗaya komai an goshe, amma yana hawa sai ku ga abubuwan kawai duk sabanin haka ne, ku rasa ma ina aka dosa. Wanda kuma dukkan galibi alƙawulla ne na banza suke ma mutane, wanda kuma abubuwan da suke ɗauka sun san ba za su iya cika ba, duk alƙawalin da ka san ba za ka iya cikawa ba in ka ɗauka wannan yaudara ne, ka fito fili ka faɗa. Shi ne na wani ɗan'uwa yana bani labarin lokacin da wani daga cikin 'yan siyasa masu neman shugabanci a ƙasar nan sun je sun zauna da shi, suka ce masa to mu za mu kama maka, amma abinda muke so in ka ci ka ringa kula da ɓangaren musulunci, abinda ya shahi gina makarantu da wasu masallatai da wasu abubuwa, sai yake cewa wallahi ba zan ɗaukar muku wannan alƙawari, mu da kuke ganinmu ya ce hoto ne, ya ce mulkin nan daga sama ne ake juya, abinda aka ce mu yi shi ne za, ya ce ba zan ɗaukar muku wannan alƙawari. Don haka dai a taƙaice abinda muke so mu sani, duk abinda kai a matsayinka na mai neman shugabanci ko a matsayinka na shugaba, to karka ma talakawanka alƙawalin cewa zan muku kaza, zan muku kaza, alhali ka san a zuciyarka ku ba yi musu ba za ka yi, to wannan yaudara ce. An gane ko? Wannan yaudara ce. In ka musu alƙawali ka ki cika musu alƙawalin, kuma wannan laifi ne, saboda kasancewar abu ne mai sauki, ba sai ka zo ka yi ma mutane maganganu waɗanda suke na ƙarya, don ita ƙarya ga shugaba ta himu ne. Duk wanda aka ce shugaban jama'a ne, to yi ƙaryar shi ta fi kowace ƙarya muni, wal iyazu billahi, saboda babu wani abu da zai kai shi cewa sai ya ma mutane ƙarya. To shine dai a nan, wato malam ya zo da wannan hadisi, wanda hadisin bai taƙaita ba a kan wannan babi abun da ya shafi shugaba, dukkan wani wanda yake mayaudari, to ga sakamakon shi a ranar kiyama, tuta ta musamman za a kafa masa abun addubran shi, kowa zai gan shi ya gane ya san cewa mayaudari ne, wal iyazu billahi, ya kunyata ya daɗa ƙasƙanta yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake haɗa farkon duniya da ƙarshenta gaba ɗaya, kowa sai ya gan shi, kuma kowa sai ya tabbatar da cewa ga laifinsa. Sannan wato malam sai ya zo da hadisi na uku a baba, wato shi ne hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, na faɗa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawma fathi makka, wato ranar da ya ci makka da yaƙi, wannan ko ya wakana ne a shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzon Allah ya tsaya cikin jama'a yayi kuduba a cikin kudubar manzon Allah yake cewa inna hazal balada a yake fada sai yace la hijrata manzon Allah yace babu hijira daga yau wace hijirai ma'ana babu hijira daga makka kenan zuwa madina wajabcin wannan hijira daga yau ya taka burki shine ma'anan la hijira hijira daga makka zuwa madina manzon Allah yace babu ita ma'ana wajabcin ta babu shi ta zama sunna mustahabba amma wajabcin ta ya taka burki wanda a farko yin hijira zuwa madina wannan wajibi ne ga duk wanda ya musulunta a birnin makka in dai ba wani uzuri ba gare shi dole ne ya kaurace ma makka ya koma birnin madina domin ana famar a kafa daula ta musulunci don haka ubangiji mai girma da daukaka yayi kashe da barazana da wutar jahannama ga duk waɗanda ba su da uzuri bayan sun musulunta suka ci gaba da zama a makka ba su yi hijira ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul nisa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'awahum jahannam wasa'at masira illal mustada'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وبنجي تعالى يتي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم للي وأن دا ملائكم الله سكي كرب الرايو كنسو حال سنا ما سزالن تر كنسو جمد رشي ين هجرا ملائكو سكم فتا مسدومي يمسو الله ودي سكي مسد فيما كنتم كوة نبنجر يكوة كسنش kuna tare da mu'minai ne ko kuna tare da kafirai qalu sai su ba mala'iku amsar cewa wai kunna mustada'ifina fil ard mun kasance ababan raunanawa a ban kasa ma'ana hana mu akai mu fita an raunana mu ne an raunana mu ne qalu sai mala'ikun Allah su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shi yanzu kasar Allah bata zamanto ba mayel waciya ku yi hijira zuwa gare ta ma'ana ku tarra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madina ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam waɗannan waɗanda suka ci gaba da zama bayan sun musulunta suka ƙi yin hijira tare da cewa babu wani uzuri tattare da su wanda zai hana su ubangiji ta'ala ya ce makomar su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira ubangiji ta'ala ya ce turda makomar bawa a ce jahannama ita ce makomarsa sai ce illal mustada'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani sai dai banda waɗanda suke ababan raunanawa na mazaje kaman waɗanda suke dattawa da waɗanda suke marasa lafiya wan nisa'i da mata wal wildani da yara kankana la yastati'una hilatan waɗanda ba sa iya wani wayo da dabara na su sulube su gudu ubangiji ta'ala yace wannan su banda su fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhu waɗannan tabbas ubangiji ta'ala ya musu rangwame wa kana Allahu afuwan ghafura to dan haka farkon musulunci hijira zuwa madina wannan wajibi ce amma bayan an ci makka da yaki wannan wajibi ya gushe dan haka al-imamu an-nawawi a cikin littafin sa riyadus salihin a babi wanda yake na farko da yazo da wannan hadisi cewa ai la hijrata min makka li annaha sarat darul islam ai babu hijira daga makka kenan zuwa madina domin makka ta riga ta zamanto gidana musulunci daman ita in aka ce hijira ma'anarta shine mufaraqatu darul kufri ila darul islam khawfan fitna rabuwa da gari wanda yake na kafirci zuwa gari wanda yake na musulunci domin jin tsoron fitina kar a tsangwame ka game da addininka to amma abinda muke so mu sani wajabcin hijira yana nan har zuwa kiyama akan dukkan mutumin da ya musulunta abinda bai isa bai bayyanar da addinin shi duk wanda ya musulunta a kasar da bai isa bai fito fili ya bayyana addinin shi ya bayyana sha'irul islam to hijira ta waje ba gare shi ya kaurace ya koma gari na musulmi inda zai sake ya gudanar da addinin shi in ya ci gaba da zama a wannan gari na kafirai yake yin hijira kuma babu wani uzuri da ya hana shi aikin shi na farilla ko na nafila Allah baya karba hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka hijira tana nan kenan har zuwa kiyama ga duk wanda ya musulunta a kasar da baya iya bayyana da musulunci shi to shine anan yace la hijrata wato babu hijira kenan wajencinta daga makka zuwa madina manzon Allah ya faɗa sai ce walakin jihadun wa niyya kusan da cewa iya abin da ya rage muku jihadi da kyautata niyya an gane ko jihadi shine ya rage muku kusa daukantar da rayuwar ku domin daukaka addinin Allah waniya kuma da kyautata niyya duk abin da zaku yi ku yi dan Allah manzon Allah yace su ne kadai suka rage wannan abubuwa wajibi ne wanda kar mu manta a cikin kitabul jihad bayani ya gabata jihadi yana nan tun ran da Allah ya shar'anta shi kuma sai ya dangana da alkiyama kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khailu ma'qudun fi nawasi al-khair ila yawmil qiyamah sai yace al-ajr wal magnam al-khail ma'qudun fi nawasi al-khair manzo Allah yace dawakai an kunshe al-khairi a cikin makwalkwatar su yace har zuwa kiyama menene al-khairin manzo Allah sai yace al-ajr wal magnam lada da ganima lada da ganima kaga ko ai ganima ba ta samuwa sai ta hanyar jihadi to dan haka shine yace walakin kusan da cewa iya abin da ya rage muku wato shine jihadi ku sadaukantar da rayuwar ku da dukiyar ku a kowane lokaci domin daukaka addinin Allah waniyatun da kyautata niyya maza Allah yace wa izastum firtu idan aka nemi cewa ku fito fagen fama manzo Allah yace fanfiru ku fito in dai shugaba yayi shela yace ku fito to ku tabbata fitowar ku ta zama wajibi musamman lokacin da shugaba ya ayyana ka su jihadi ya zama fardu ainin akan ka asali jihadi a magana mafi rinjaye fardu kifaya ne amma a duk lokacin da shugaba ya ayyana mutum aka rubuta sunanka to ka tabbata fita fagen daga ya zama wajibi a kanka shine yace wa izastum firtum fanfiru in an ne muku fito manzon Allah yace ku fito shine ma Allah yake rarauka ga mu'mina yace ya ayyuhal ladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqamtum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibukum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wal aya ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai wai me ya same ku idan aka ce da ku ku fito fagen fama domin daukaka addinin Allah ku yaki kafirai isaqantum ila al-ard sai ku kasalance kawai ku zauna a gida ubangiji ta'ala yace araditum bil hayati dunya min al-akhirah shin yanzu kun gamsu ne da rayuwa ta duniya maimakon ta lahira ita ta duniyar kuka zaba sai yace fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil jin dadi na rayuwar duniya in an dangana shi ga rayuwa ta lahira ubangiji ta'ala yace bai zamanto mafaci jin dadi ne dan kadan sai yace illa tanfiru in har ba ku fito ba to ku tabbata yu'adhibukum azaban alima ubangijin ku zai muku azaba azaba ma'abuciyar radi kaga ukuba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi wannan aya tana tabbatar da duk lokacin da shugaba ya nemi cewa jama'a su fito fitowar su ta zama wajibi dan haka Allah yayi alƙawarin azaba ga duk wanda aka ce ya fito bai fito ba illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima sai yace wa yastabdil qauman ghayrakum kuma ya canza wasu jama'a na daban maimakon ku waɗanda za su yi masa da'a wala tadruhu shay'a kuma rashin fitowar ku ba ku cutar da ubangijin ku komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai inda ya so ya ga dama a cikin abin da yafi kyautawar ido duk wani kafiri da yake doran kasa ba zai kai labari ba amma dan darajar ku ta daukaka ladan ku ya yawaita abun shi ya shar'anta muku jihadi saboda hikimomi nashi to shine sai yace wa idza stumfirtum fankiru sai yace wa qala yawm fathi makka manzon Allah ya dai fada a cikin kudubar da ranar da yace makka da yaki manzon Allah yace inna hadzal balada kusan da cewa lalle wannan gari al alif wallahi ma'anan li bayani wannan kenan lil ahad wannan gari na makka manzon Allah yace haramakullahu yawma khalaqas samawati wal arda ubangiji ta'ala shine ya maida shi harami ya tsare shi tun ran da ya halicci samai da kasai ubangiji ta'ala shine ya maida cewa makka harami ne tun ran da ya halicci sama da kasa dan haka can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa bawansa annabi ibrahim alaihi salam shi ya roki ubangijinsa cewa ya maida wannan gari na makka tuntuna Allah ya kaddara cewa makka harami ce amma sababin maida ta harami addu'a ta annabi ibrahim shine yace wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adruhu ila azabin nar wa bi'sal masir ubangiji ta'ala yace ba su labarin lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya roki ubangijinsa yace ya ubangiji na ij'al hadzal balada amina an gane ko yace ya Allah ina roƙonka kamai da wannan gari na makka ya zamanto gari ne wanda yake amintacce kamar yadda a can cikin suratu ibrahim ubangiji ta'ala ya maimaita mana wannan sai yace warzuq ahlahu ya Allah ka azurta in makka minas samarati game da ƴaƴan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani daga cikin su da Allah da yinin karshe ya Allah ina roƙonka ka azurta shi game da ƴaƴan itace qala sai ubangiji ta'ala ya fada yace addu'ar ba take banta ba da wanda suka yi imani da ni wa man kafara wanda ya kafirce mun ma ubangiji ta'ala yace zan jiyar da shi dadi fa umatihu wato kalilan zan jiyar da shi dadi zamani dan kadan gurgurdan rayuwarsa kenan summa aqruhu ila azabin nar sanna kiyama ubangiji ta'ala yace in fakar da shi zuwa azaba ta wuta to kaga wannan aya tana nuna mana annabi ibrahim alaihi salam shi ya roki ubangijinsa cewa Allah ya maida makka ta zamanto harami Allah ya karbi wannan addu'a ta shi domin ya kaddara tun ran da ya halicci samai da kasai cewa ita makka harami ne na Allah kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake faɗa mana yake cewa inna ibrahima harrama makka wa da ali ahliha wa inni haramtul madina وَدَعَوْتُ لِأَهْلِهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ يَجِي لَلَّي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شِيَ مَيْدَ مَكَّةَ حَرَمِي يَا 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 مَيْدَ تَحَرَمِي شِيَ يَا الدُّعَى يَرُوكِ اللَّهِ يَا مَيْدَ تَحَرَمِي كُمَا اللَّهِ يَكَرُوا الدُّعَى manzon Allah yace to kusan da cewa da ya maida makka harami kuma yayi addu'a cewa Allah ya albarkaci mutanen makka manzon Allah yace ni ma na maida madina harami ce kuma ɗan madina manzon Allah yace na musu addu'a linkin addu'ar da Ibrahim ya ma makka manzon Allah sai da ilimka to shine anan yace inna hadzal balada yace lalle wannan gari kamar yadda Allah yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaddafu an-nasu min hawlihi yace haramahullahu ubangiji ta'ala shine ya maida garin harami yawma khalaqas samawati wal arda tirran da ya halicci samai da kasai manzon Allah yace fa huwa haramu yace makka wato harami ce bi hurmatillahi wato da alhurma ta Allah da ya bata ila yawmil qiyamati har izuwa kiyama manzo Allah yace wa innahu lam yahillal kitabu fihi li ahadin qabli yace yaki a cikin birnin makka manzo Allah yace bi halatta ba ga wani gabani na dukkan annabawan da suka zo da manzannin da suka zo babu wani wanda Allah ya halatta masa shiga makka da yaki gabani na in ban da ni sai yace walam yahillali ni ma kuma kusan da cewa yaki shiga makka da yaki bai halatta ba gare ni illa sa'atan min nahari face kawai wata 'yan sa'a a cikin yini wani dan yanki ne kawai Ubangiji Ta'ala ya halitta ma manzansa daga safiya ne zuwa gushewar rana Allah ya halitta masa shi ma wai ba yinin ba gaba daya a wata sa'a ce a cikin yinin aka halitta masa shine can Ubangiji Ta'ala ya ce la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillun bi hadhal baladi Ubangiji Ta'ala ya ce kai wato halaka ne ka shiga da yaki wannan gari na Makka wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah yake banta gabanin shi ba wanda Allah ya halitta ma shiga Makka da yaki haka manzon Allah yace kuma bayana yace har zuwa kiyama yace fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil kiyama wato haramun ne shiga Makka da yaki da alhurma ta Allah da ya ba wannan gari har zuwa kiyama manzon Allah yace la yu'badu shawkuhu yace ita Makka manzo Allah ya ce shi harami na Makka la yu'badu shawkuhu manzo Allah ya ce ba a saran itacensa wadanda suke masu gaya to an ce itaciya mai kaya baya halatta a sara kaga wanda ba ta da kaya min babu aula la yu'badu shawkuhu manzo Allah ya ce itace masu kaya ba a saran su to an ce itaciya mai kaya ba za a sa ko kai ka dasa ta ba ka sare ta ba an gane ko Allahumma sai dai in ya kasance lalle akwai wata larura abban makawa na cewa dole wannan icce ya riga ya biyo inda ake so a tada gini ko abin da yake kama da haka ko kuma reshen shi ya karkato kan hanya yana cutar da jama'a to wannan ba laifi ana iya sare amma haka kawai mutun ya sare icce a cikin wannan zagayen harami haramun shine yace wala yu'badu shawkuhu manzo Allah yace ba a sare itace masu kaya wala yunafaru saiduhu wato farauta naman daji nanin harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a furtar da shi ma'ana ba a furgitar da shi lafazin yunafaru min at-tanfir ne tanfir shine karazanar da abu kawai kora shi da gudu ko barewa ta zo ta hau kanka sai dai ka bari in ta sauka daga kanta in ta sauka dan kanta shikenan amma naka kore ta ta fita da gudu ba ya halatta shine yace wala yunafaru saiduhu warautar ta manzo Allah yace ba a korar ta an gane ko ba a furgita ta a kore ta an gane ko to an ce korar ta kaga kenan farauce ta min babu aula kamar yadda daman nassi ne la taqatulu saida wa antum huru kuma haka ya fada uhilla lakum saidul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saidul barri ma dumtum huruma an gane ko duk da cewa wancan ana magana ne ga wanda yake dauke da harami amma abin da yake cikin zagayen harami sawa'an wanda yake dauke da harami ko wanda baya dauke da harami haramun ne ya farauce farauta wanda take cikin zagayen harami shine yace wala yaltaqidu luqatahu illa man arrafaha kuma ba wanda zai dauki tsuntuwa ta harami sai wanda zai ci gaba da cigiya iya rayuwarsa in kaga kudi a zubda a cikin harami to bayya halatta ka dauka ka tabbata sai in ka iya ci gaba da cigiya tsawon rayuwarka dan ita tsuntuwa ta harami ta bambanta da sauran tsuntuwa ta dukkan wani bangare a sasannin duniya duk inda kai tsuntuwa in dai ba harami bane ka shekara kana cigiya mai kudin bai fito ba to ya halatta kai amfani da wannan abin da ka tsunta ka sarrafa shi ga amfanin kanka ko kai kyauta ko kai sadaka kai ka san abin da za ka yi da shi amma ita tsuntuwa ta cikin harami ba ta da kayyade shekara sai in ka yi cigiya iya tsawon rayuwarka har mutuwarka in karshen rayuwa ta zo kai wasiya ka gada ma ƴaƴanka ci gaba da wannan cigiya duk da cewa a yau an samu ci gaba akwai sundukul amanat wanda in ka yi tsuntuwa can za ka je ka kai musu an ga ofishi ne na musamman a kowane harami na Makka da na Madina in ka tsinci abu can za ka kai su za su ci gaba da cigiya ta hanyar kan jarida kan talabijin kan sauransu kuma duk wanda ya san ya yadda abu farko can zai je ya tambaya ya ba da sifofin abin da ya zuda ya ba da adireshin shi cikakke ko ya koma garin su randa aka tsinci wannan abu aka samu abin za a isar masa kayan shi to in ka san ba za ka ci gaba da cigiya to haramun ne ka dauki wannan tsuntuwa. Shine yace wala yaltaqidu luqdatahu, ba wanda zai tsinci tsuntuwa ta harami illa man arrafaha, sai wanda zai ci gaba da cigiyar ta iyar rayuwarsa. Bugu da ƙari manzon Allah yace wala yuqtala khalahu, ba a yankar ciyawarsa. Idan aka ce khala ita ce tsanwar ciyawa, an gane ko? Ka zo ka sa lauje kana yankan ciyawa haramun, wala yuqtala khalahu, ko kai ka shibka ciyawar ta fito a nan bayyana halatta ka yanke ta. Fa qala al-Abbas, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani, al-Abbas ibn Abdul Muttalib annin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada, yace ya rasulullahi illa al-izkhir, yace ya manzon Allah banda tsauri, banda tsauri, tsauri wata ciyawa ce wanda tana da kanshi kuma ana magani da shi, kuma su kuma amfanin da suke da shi a wannan lokaci. Sai ce fa innahu liqainihim, yace ya rasulullahi makiran mu suna amfani da shi. Fa innahu liqainihim, makira sukan yi amfani da shi wajen zuga wuta domin kira. Wali buyutihim, yace ya rasulullahi kuma jama'a suna tushe wato dakunansu, ma'ana shine matsayin zana wanda in an jira azaru ake sanya zana, to su abinda suke sawa in suka jera azara sai su sanya wannan ciyawa ta tsauri, sannan sai a sanya laka a nan dabi. Shine yace wali buyutihim, yace da toshe dakunansu da suke. Kala sai manzon Allah yace illa al-izkir, manzon Allah yace banda tsabran shi ya halatta ku yanka. An gane ku? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya nemi cewa ya rasulullahi a toge kaza banda tsauri, manzon Allah yace ku je banda tsabran shi an toge banda shi. To in dai ba tsabri bane ba, bayya halatta ciyawa da ta fito a cikin zagayen harami mutum ya je yanka haramu ne. A takaice wannan hadisi wato malin ya zo da shi domin nuna mana cewa sababin abinda ya kasantar da fathu Makka shine yaudara ta Qurayshawa da suka yi warware alkawari da suka yi, saboda kasancewar akwai kawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne Banu Khuza'a, kabila ce ta Larabawa, akwai kawance tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su kuma Qurayshawa akwai kawance tsakanin su da wata kabila, su ne Banu Bakar ibn Wa'il. Yaki sai ya kasance tsakanin waɗannan kabilu biyu, Banu Khuza'a da su da wato Banu Bakar ibn Wa'il. Qurayshawa sai suka ringa taimaka ma wannan kawayen nasu akan yakar kawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka je aka fatattaki Banu Khuza'a, aka kashe jama'a masu yawa. Sababin wannan shine yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki, shine kaga sababin abin da ya janyo musu wannan kaskanci, wanda ala dole wasu suka shiga musulunci suna ki, shine yaudara da suka yi. Kaga mai yaudari tun daga duniya Allah yake fara nuna masa kafin makomarsa lahira. Allah ya kare mu nan muka zo karshen littafin, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.